This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya nuna matakan damuwa kan goyon bayan da China take baiwa Russia wajen kare kanta. Inda ya gargaɗi ga shugabannin China kan shirin hukumomin Washington da saka takunkumai kan wannan al'amari. Kalaman na Blinken na zuwa ne yayin ziyarar da ya kai Beijing jim kaɗan bayan da ya kammala ganawa da shugaba Xi Jinping da sauran manyan shugabannin ƙasar ta Sin a wani zama da aka yi da aka tattauna batutuwa da dama tsakanin manyan ƙasashen biyu.
China is the top supplier of machine tools.
Blinken kenan a wani taron manema labarai a ranar Juma'a yake cewa China ƙasa ce da ke samar da na'urori da dama waɗanda Putin yake amfani da su wajen mamaye wata ƙasa mai cin gashin kanta.
President Putin is using to invade a sovereign country.
Ita dai China ta ce abinda take yi shine cinikayya ta yau da kullun da manyan ƙawayenta da ke Rasha. Yayin jawabinsa, shugaba Jinping ya kaucewa ambatar batun yakin Rasha da Ukraine. A maimakon haka sai ya mai da hankali kan yadda Amurka da China za su karfafa dangantakarsu. Wata zanga-zanga da ɗalibai suka fara a Jami'ar Columbia da ke New York ta nuna adawa da yakin da Isra'ila ke yi a Gaza ta yaɗu zuwa wasu jami'o'in Amurka. Lamarin da ya sa 'yan sanda suka riƙa tashin ɗalibai daga sansanonin zaman dirshin da suka kafa har ma da kama su. Ɗaliban kwalejoji sun gudanar da makamanciyar wannan zanga-zanga a wasu sassan ƙasar, inda nan ma 'yan sanda suka kama mutane da dama. Zanga-zanga ta baya-bayan nan ita ce wacce aka yi a ranar Alhamis a Jami'ar Princeton da ke jihar New Jersey, inda nan ma ɗalibai suka fara kafa sansanonin don yin zaman dirshin. Kodayake 'yan sanda sun yi caraf, sun daƙile hakan kamar yadda rahotanni suka nuna. Ɗalibai a Jami'ar Harvard ma a jihar Massachusetts sun kafa sansanoni don yin zaman dirshin. Wata babbar tawaga ta masu shiga tsakani daga Masar a yakin da Isra'ila ke yi da Hamas ta kama hanyar zuwa Isra'ila a ranar Juma'a, wani mataki na sake wani sabon yunkurin samar da kafar tattaunawa tsakanin Isra'ila da Hamas. Yayin da ake fargabar ƙasar ta Yahudawa na shirin kai wata mamaya a birnin Rafah da ke kudancin zirin Gaza mai iyaka da ƙasar Masar. Babban jami'i a Masar Abbas Kamal ne jagoranci tawagar, yake kuma shirin gabatar da sabuwar hanyar da suke ganin ya kamata a bi don a tsagaita wuta a Gaza. A cewar jami'in Isra'ila, ta nuna sha'awar amincewa da wata 'yar kwarai-kwarai yarjejeniya inda za a saki Isra'ilawa 33 daga cikin waɗanda ake garkuwa da su, ita kuma Isra'ila ta saki Falasɗinawa fursunoni. Daga nan kuma sai a ɗora kan yadda za a kawo ƙarshen yakin. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a ranar Juma'a ya sanar da shirin aikawa Ukraine tallafin kayan soji waɗanda kuɗaɗen su za su kai $6 billion. Yayin wani taron manema labarai, Austin ya ce waɗannan kuɗaɗe za su ba da dama a sayowa ƙasar ta Ukraine sabbin makamai. Yana mai cewa da zarar an kammala komai za a yi gaggawar aikawa Ukraine waɗannan kayayyaki.
Ukraine is in dire need of more air defense systems and it urgently needs more interceptors.
Austin ya ce Ukraine na matukar buƙatar makaman da za su kare mata sararin samaniyarta, kuma abin da za mu fi mai da hankali a kai kenan.
It's a huge priority for us all today.
Sanar da wannan sabon tallafi na nuna yadda Amurka ta ƙudura aniyar tallafawa Ukraine, a cewar Lloyd Austin. Manjo General Pat Ryder, wanda kakaki ne a makatar tsaron Amurka, ya ce cikin 'yan kwanaki masu zuwa ake sa ran Amurka za ta mika waɗannan makamai ga Ukraine. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kula da abinci da magunguna ta FDA a nan Amurka ta gano cewa ɗaya cikin biyar na madarar da ake amfani da ita a ƙasar na ɗauke da ɓurɓushin cutar mura tsuntsaye, kamar yadda wani bincike da aka gudanar ya nuna. Sai dai hukumar lafiya ta duniya WHO a ranar Juma'a ta ce haɗarin da hakan ke tattare ga lafiyar jama'a bai taka karya karya ba, tana mai kira ga ƙasashen duniya da su faraga wajen ganin an rage yaduwar cutar.
The announcement comes nearly a month after an 80.
Wakilin kamfanin dalancin labarai ta AP ta ce suna rawar na zuwa ne kusan watanni 8 bayan da hukumar ta FDA ta gano kwayar cutar ta mura tsuntsaye a tsakanin tsuntsayen gida da dazuka. A ƙarshen makon nan ne hukumar ta FDA ta ce tana gudanar da ƙarin gwaje-gwaje kan ko har yanzu akwai bubbushin kwayar cutar. Da cewa babu wata hujja da ta nuna cewa madarar da aka samu burbushin kwayar cutar na tattare da hadari. Majalisar Dinkin Duniya ta ce akwai alamu da ke nuna cewa bangarorin da ke fada da juna a Sudan na shirin gwabza wani kazaman fada a birnin Alfashir da ke arewacin Darfur.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
lafiya kano alheri ya wurin naku
lafiya lau yawa ya aka tafi karshen mako a birnin
New York ba haka kuna da lafiya kano wallahi
to me ya dauki hankalinka wannan mako me ka gani
to mu ne da muke nan Washington ai ba wani abin da muka gani sai hadarin gwamnoni da aka mana gwamnoni arewacin Najeriya
to ashe ka gane to hadarin arewacin gwamnoni arewacin Najeriya da ke shigo gidan Washington me ya dauki hankalinka game da ziyarar tasu
ito a ziyarar dai a ziyara ce mai muhimmanci duba da irin gudunmuwa da ake sa rai za ta abin da za su iya samu daga gwamnatin America da wannan cibiya ta bunƙasa zaman lafiya wanda tana gudanar da ayyuka na yaƙi da ƴan ta'adda a kasashe da dama na nahiyar Afirka wanda ba Najeriya ta da ciki so muna ganin wannan abin zai iya taimakawa ya haifar da alkhairi a samu taimako farko da zai kawo ƙarshen matsalolin rashin tsaro da ake fama da su a arewacin Najeriya. Yau gashi na Allah ta taro kusa wato
abinda ma nake so ni ma in faɗa kenan abinda ni ya dauki hankali na musamman game da wannan ziyarar tasu ba ziyarar tasu zuwa Amurka ba sai dai damar da ta samu na yin ido da ƴan Najeriya da suka fito daga jihohin su su musu tambayoyi kai tsaye su samu ansa to kaga wannan yana da muhimmanci
sosai
a nan idan za a yi zabe dan kowanne dan takara sai ya shirye irin waɗannan taruka da zai gana da al'umma a mazabinsa
haka
su yi tambayoyi game da niyyar shi da shirye-shiryen shi da dai sauransu ya ba su amsa kai tsaye to kuma har a cikin tafiyar yayin da yake mulki haka akan samu sukan tana da damammaki irin haka to amma kamar yadda ka faɗa a gida na farko dai ko an gayyace su domin irin wannan yin tattaunawa da ƴan mazabansu ba sa yarda ko da ƴan jarida ba sa yarda kwata-kwata ba sa yarda na biyu idan suka shiga suka kama aikin nan ganin su wani jidali ne
ba karami ba
to waɗansu lokuta akwai waɗanda sukan ce ba gwamnonin bane ba sa son gani sai dai mu karaban su ba sa ba da daman ga masu neman su gan su amma ya gani na idan suna son su gan su za su iya ganin su domin wanda suke son su gani suna gani
haka
to wannan ya nuna cewa inda a ce za su iya bada kudurtawa su bada wannan su shirya lokuta lokaci suna yin irin wannan za a samu fahimtar juna domin waɗansu lokuta rashin bayani shine yake kawo matashin hankali domin idan al'umma suka fahimci inda gwamnati ta sa gaba da kuma matakan da take ɗauka na shawo kan waɗansu matsaloli da kuma ayyukan da take yi to ina tsamman zai taimaka ƙwarai da gaske amma rashin bayani na ba rashin ba da dama ga ƴan ƙasa ko kuma fita fili ana musu bayanin nan shi kanshi ma koma baya ne a gare ni
sosai kuwa
ba komi wannan dama da zan ce murya Amurka ta bayar na gwamnonin nan su amsa tambayoyin mutanen da suka fito mazabansu ya taimaka kwarai da gaske muna kuma fata cewa ba sai sun zo nan Amurka ba idan suka koma gida za su iya ba da irin waɗannan damammaki domin a samu fahimtar juna kuma Allah ba da nasara Allah ya sa wannan ziyara da suka ko kuma wannan shiri da gwamnatin Amurka ta yi na kokarin ganin cewa an shawo kan matsalolin tsaro a Najeriya din nan da kuma samun zaman lafiya da fahimtar juna zai wannan haƙan za ta cimma ruwa
amin summa amin
to baba gurguje yau muna da akwai auren da ki an yi mana rashe-rashe da dama sabili da haka bari mu tafi kai tsaye bari mu fara daga cikin gida mu ma muna angancewa bari mu fara daga cikin gida shi wakilin mu Ibrahim Mustafa da ake walakabi da IG da ke Maiduguri zai yi aure wato a iyalan Alhaji Mustafa Abubakar da na Alhaji Umar Idris ne a wannan ƙarshen makon suke haɗa zumunci da za a yi aure tsakanin Ibrahim Mustafa wakilin mu kenan da kuma amare shi Aisha za a yi wannan auren ne a Ngumari Gabas Kadan da Ajilari Cross layin Goroma a Maiduguri to har Allah ya sa haka waɗannan sunayen wannan anguwa take dai ina kamanta waɗanda suka san wurin za su fahimci wannan inda za a yi wannan bikin Ibrahim Mustafa Aidi da amare shi Aisha Umar sai kuma buɗin kai da za a yi na ita iyalan Hajiya Hurera Musa na injiniya Salim Salisu Musa da kuma Hawwa Abubakar ɗan Tabawa da aka fi sani da Umi to ne wannan budin kan ta nake mata ake bude ma kai na gumma shi ma yau ne za a yi da karfi bi na yamma a
wato ma auratan gaba da yake na aka musu budin kai
ni za a bude musu kai Yakubu Agani a Kaduna Allah ya bada zaman lafiya Allah ya sa an ya dace Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare da ba kai ma za ka
bude amin su ma kwarai kwa wannan na kani na ne ma muna mika sakon taya murna ga iyalan wakilin sarkin sharifai Kano CD Farida Abbas Ben Adamu da Abba Sharif dan Wali da iyalan marigayi baba Muhammad dan kadai na daurin aure ƴaƴan su Mahmud Masaud Ismail da amaryarsa Fatima Zubairu Faruk wanda za a daura a yau Asabar kenan 27 ga watan Afrilu da misalin karfe 10:11 na safe a masallacin Majalis Hausawa bayan sahaf pharmacy kan titin masallacin Murtala a Kano to Allah ba da zaman lafiya da zira a tsayyaba to sai kuma wannan gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan Harabu Inusa kai ga malawan da daurin auren yaransa Fatima Inusa kai ga ma da ake kira Ummi wanda za a daura a ranar Juma'a 3 ga watan Mayu shekarar 2024 wato Juma'ar mai zuwa kenan a sabon mako da karfe 2 na rana bayan sallar Juma'a a masallacin Juma'a na 3 bedroom Gashwar Road da Maturu jihar Lobe nan kuma Allah ba da zaman lafiya da zira daya ba
to sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan dan makoyon Guman Alhaji Muhammad S Hashim Guman da na malam Abdullahi Adamu dan Barno na daulan aure ƴaƴan su Chamoilu Muhammad Hashim Shama da amaryarsa Aisha Abdullahi Baby wanda za a daura a yau Asabar din nan kenan da karfe 2 na rana a masallacin Fada a Guman jihar Jigawa to Allah ba da zaman lafiya da zira daya ba
amin summa amin to baba ana aure ana haihuwa sai kuma na ukun da suke tafiya tare ana komawa ga mahalicci muna mika gaisuwar ta'aziya ga Blessing Newton da dangin ta duka domin rasuwar mamar su Keitura Elisha Kuteti wadda ta gamu da hatsarin mota ya kuma zama ajalinta a cikin wannan mako aka kuma yi jana'izar ta a jingin da ke jihar Plateau sai kuma gaisuwar ta'aziya ga Shehu Abdullahi Jegebe Kirakin Jegebe domin rasuwar mahaifiyarsa wadda Allah ya yi wa cikawa ranar Laraba har yanzu muna mika gaisuwar ta'aziya zuwa ga iyalan Musa Fon Sarki Ritaya na Tonzal Ghana Wuri domin rasuwar ɗansu David Musa Fon Sarki wanda aka fi sani da Tuga ya rasu ne a nan Amurka baba a jihar Alabama za kuma yi jana'izar sa a nan birnin Washington ranar 11 ga watan Mayu na wannan shekara to baba da yake a nan ya rasu kuma ana za a jana'izar sa amma iyali dangi duka suna gida kuma a daidai lokacin da ake wannan jana'izar su kuma za su haɗu a makaranta primary da take Ikan shoot a Ghana wuri da karfe 11 na safe a daidai lokacin da ake wannan jana'izar su ma ranar Asabar kenan 11 ga watan gobe sannan kuma ranar Lahadi 12 ga wata za su taru a majami'ar kokin da take ni dantse na RCC Ghana wuri da karfe 10 na safe domin addu'ar addu'o'i to muna taya muna mika gaisuwa ta'aziya ga Reverend Samuel Magai Doc da shi wanda shine shugaban kan a Ghana wuri to Allah ya ji kan mamata mu kuma ya kyautata namu kashin
to sai kuma gaisuwar ta'aziya zuwa ga sarkin Kado a birnin Accra Alhaji Tanko Ali wanda shi ma yake mika ta'aziyar sa ga surukansa a unguwar Sharifai Kano na rasuwar sarkin sa kuma dan uwansa Alhaji Sidi Amidu Ali sarkin Kado yace yana gaida sarkin Sharifan Kano da duk Sharifan Kano da na Sokoto baki daya da gidan Sidi Ali a garin Dunkwa na kasar na rashin dan uwansu Allah ya ji kansa da rahama da ma magabata duka baki daya
sani bari mu sada zumunci na mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta abare huce zuwa ga Alhaji Asamatu dagacin garin Daura da Bala Muhammad Daman da Ibrahim mai wankin hula a Kimba da Sanusi madatai da Isuhu Makili madatai sai Hamidu Kalalabuwa da Babandi Mamman Bandi sai Hadafi mai computer da Yahaya na Azari da Haruna mai shayi Azari da kuma Zainu Aidi Malik daswar fata alheri da sada zumunci ga Iliya mai kanti da shayi garin Daura daswar a bari ya huce zuwa ga Yakubu Iliyasu Digawa da Hadabi mai computer sai Iliyasu M Iliyasu Bulawa da Salisu Madatai da Magaram sai Lawal Sade Daura da Fidauti Ibrahim Naibawa Kano a ƙarshe a Sani Alaska Radio Martaba yana kuma mika gaisuwa ga dukkan ma'aikatan Radio Martaba a baki ɗayan su.
Sai sai kuma gaisuwar sada zumunci da ta bari huce har da mata barka da sallah daga Alhaji Gureshiya Ugwar Yalwa Kumasi yace yana mika gaisuwa zuwa ga matarsa Aulata Ajikan Baba Amidu gidan PNC a Ugwar Ababu da kuma Surekasa da Tafto daga Abuja wanda ta zo aure a Kumasi yace Allah ya sa a yi auren lafiya a gama lafiya yace yana mika gaisuwa zuwa ga mutanen Yalwa baki daya musamman ma aminiyarsa Ofa mai gyaran radio da matarsa Faiza Best Farmer magajiyar matasan Musawa na Budiyar dake nan da baban shi Malam Lukman da danginsa na gurin Sawa wato na Jaso family kenan da gurin Sawan Kumasi baki daya yace yana fatan wannan gaisuwa za ta kasa gare su cikin koshin lafiya da alheri
amma to baba kamar yadda muke fada to bari mu rufe zangon wannan gaisuwa da mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga barista Yakubu Sale bawa da iyalansa da barista Abbas Gata da iyalansa sai Hassan Danjuma Gata da Nuhu Danjuma Gata sai Ibrahim Sale bawa da Haruna Danjuma Gata da Jedi da iyalansu fatar an tashi lafiya za kuma a yi ƙarshen mako lafiya gurguje labarin da zan baka wani labari ne da wani mai tauraron mayo da kullun Lado Tambaya ya aika mana yace wai wata ce ƴan Najeriya ta fita tafi fitan farko ta shiga jirgi to irin waɗanda suna ji da kansu nan ne dai amma dai bata taba zuwa ko ina ba ba ta jin turanci
iko Allah
ba ta jin turanci kuma ta samu kanta da yake tana da abun hannu ta shiga irin first class din nan ko business class a cikin jirgi to ka san su sai yadda suke so
haka
ba ai sai yadda suke so sai abincin da suka zaɓa
ba irin abincin gaba garin nan bane ko kana so ko ba ka so a kawo maka
ko ba yawa to so da yake su wa'adan wurin zaman kawa din nan noto ana a shiga a fita a shiga a zo a tambaye su to tana zaune da kusa da wani bature ita kuma ta zuba ta tira ta kura a daka dai ga gwalagwalai ga komi dai amma dai
na'am
da idan gari da ka ganta kaga dala to sai kenan in aka zo a tambaye su abinda za su ci in an zo duk lokacin da tana zaune kusa da wani majuri duk lokacin da aka zo aka tambaye shi me yake so sai ce nothing duk lokacin da in aka zo aka sai a zo wurin ta a tambaye ta ita ma sai ta ce nothing haka dai aka yi a bada abinci ta ga kowa yana ci a bada abin nan ta ga kowa yana ci
ita ko aka yi mata
dadin
ba ba ta gobe ba
da kaga an ci abinci a kawo wannan a kwashi a kawo wannan a kwashi ta jima ta jima ta kaga har an shiga bacci
iko Allah
ba ce mata ci kanki ba ita kuma yunwa ta dame ta tafiya ce me sawo yunwa ta dame ta
wayo Allah
sai ta wurin ta baya sai ta taba masu aiki da yake kaga su wanda suke gaba gaba din nan ma'aikatan suna nan kusa da su ma ba nisa
haka
shikenan sai ta je ta taba ta tace ita bata ga an bata komi ba tace idan babu wannan nothing din ko komi ma da yake ake jiki a bata yi yi wa tace wai in ba nothing din ya kare komi ba a bata a bata
inna Allah wato idan nake daga gidan abinci ne wani irin abinci mai daɗi ne
na tace wa cha tace wani abinci ne mai daɗi ashe ashe ba komi ashe tace to in ba ba komin nan a bata abin da ke akwai
wayo Allah da rage tambaya ke
rashin tambaya ke dan abunda to ana bayanin wata tana babu labarin cewa ta shiga jirgi to sai aka bata akwai wani irin bari in kira shi tuku tunda da Hausa ake ko
haka
irin wannan an daure shi da wata jar leda wani irin cheese ne ada in ka je shaguna zaka ganshi shi yanda aka yi shi wata jar leda ce ake saka shi a ciki to ita wannan jar leda an ka ganta ita ma da kyan gani sosai kamar alawa to sai an jar leda kawai za a bare to sai a kai ga ciko din da yake ciki to ita ana bata shi ta take wata alawa ce ko kuma wani abinci da haka din nan tayi ta ciza tana cizawa tana yana ta sauri tana cizawa sai ta kallo wannan ciza ta kallo wannan ta rasa yanda za ta yi tace wani irin abu ne haka dai ki dan ba sun gan ba dan ko ba sai ta ciza tace to ta rasa yanda za ta yi sai wani a kusa da ita dai danye dabara ba ya lura cewa
mata san abin da
tana neman ta san abin da yawa sai ya dauki nashi ya daga shi sama yanda dai kamar za ta gani tana kaikaitan yanda zai sai bude ya bude yanda za a bude ya tagaddan ta gani da ta gani sai ta yi kamar sai ta fahimci ashe wannan danjan abin da marfin roban nan ya kamata ta cire ne to sai kunya ta kama ta kamar da abin nan sai ta yi tana yi kawai sai ta rufe ba tana yi tana cicizawa ta ciza ta fitar ta ciza ta fitar kamar tana wasa da shi dai a baki sai an ji ba ita ba sai ta ƙara gyara zama sai ta daga kamar yadda ya daga sai ta bude tukun ga baki kamar ta nuna cewa ita da ma ta san yadda za a
bai wasa take yi
wasa take yi
kai ai Afrika da jama'a
tafiya shi da aka ce tafiya mabudi inda abin nan makaranta ko
haka yake
ko ba komi in ka fita kana samun ilimi zaka koyi wani abu da
ko mun kankantar ilimin zaka sai ka samu wani abu
haka yake na ga ba da ba tana daga mana mun tafi da aka ce da su da burki nan muna ƙara taya abokin aikin mu Ibrahim Ango muna ƙara taya shi murna da kuma fatan za a gama ta gurguna lafiya Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare
da madadin baba ya koma kiri
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin sun hada da Julie Ladas Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku lafiya.